Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo BOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Madadon FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a BOAHausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Wa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau talata 14 ga watan mayu da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya Ibrahim Kalamu Si Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin bayan labaran duniya za a ji bayani kan bude baki wato iftar da aka yi da shugaba Trump na Amerika
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand.
Za kuma a ji rahoto kan kutsen kafar WhatsApp da aka yi.
To dama inda aka fi ganin akwai sirri shine kaman WhatsApp. To WhatsApp din kuma shi ma gashi an samu wata kasa ta yi shige ta yi kutse a ciki.
Sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan kamun ludayin gwamnatin Najeriya game da batun tsaro musamman ma a yankin da mai magana ya fito. Kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2025-2655. Akwai mu kuma tafar da shirin wasanni a taƙaice. Sannan albarkacin watan Ramadan akwai mu tafar da saƙon tasirin azumi a wurin mai bayani. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum tare da fatar an sha ruwa lafiya. A yau talata ne gwamnatin Saudi Arabia ta ce an yi amfani da jirage masu tuka kansu da ake kira drone wajen kai waɗansu har-hare a kan wani bututun mai da ke yamma da birnin Riyadh. 'Yanta da ƙayar baya na ƙasar Yemen sun dau alhakin kai wannan hari abinda ke ƙara janyo ta da zaune tsaye a gabashin ƙasar. 'Yan ta'addan sun ce sun kai sun harba jirage 7 a kan kadarorin Saudi Arabia da ke yamma da ke kusa da iyakar ƙasar Saudi Arabia da Yemen. Saudi Arabia dai na ci gaba da kai har-hariyin sama a kullum ga mayakan da ma magoya bayan su tun bayan da yaki ya barke tsakanin bangarorin biyu a watan Maris na shekarar 2015. Sai dai ministan makamashi na Saudi Arabia Khalid Al-Fali ya ce wannan hari da aka kai ba zai kawo tsaiko ga ainihin tace mam kasan ba ko kuma ya kawo tsaiko ga fitar da shi zuwa kasashen ketare. Ministocin kasashen kungiyar Turai na kira da tsagaita wuta a kasar Libya, kana da yima bangarorin biyu kashedi da su koma teburin sulhu dan dinke barkar da ke tsakaninsu. A watan da a wata ganawa da suka yi a birnin Brussels jiya Litinin, ministocin sun kara jan hankali akan fadan da ya barke a kusa da birnin Tripoli wanda aka fara a watan da ya gabata bayan da yan kishin kasa masu goyon bayan Khalif Haftar suka kaddamar da wani hari a babban birnin na Libya wanda ministocin suka ce zai iya zama barazana ga zaman lafiyar kasa da tsaro. Wannan kiran nasu ana a tsagaita wuta ya zo ne bayan rahotanni da ke nuna cewar 'yan ta'addar na ƙara samun makamai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka na iya cimma matsaya da ƙasar China a gobe don warware rashin jituwa da ke tsakaninsu na harkar kasuwanci. Waɗannan ƙasashe biyu su ne wanda suka fi ƙarfin tattalin arziki a faɗin duniya. Ya kuma zargi ƙasar ta China da cewar ita ce ba ta son ɓangarorin biyu su cimma matsaya. A wasu jerin saƙonninsa na shafin Twitter yau talata, shugaban ya ƙara da cewar Amurka ba za ta sake lamunta wani abu da waɗansu ƙasashe za su yi mata ba, kuma za ta yi a ƙarƙashin gwamnatinsa ba zai ƙara yadda wata ƙasa ta ƙara ƙwarar ƙasar Amurka ba idan ana maganar kasuwanci. kalaman nashi na baya-bayanan na zuwa ne bayan da ya kara yawan haraji da ake sawa kayan kasar na China da ya kai dala biliyan 200 da ake shigowa da su daga kasar China zuwa kasar Amurka. Kana da kara haraji akan kayan China na da suka kai kimanin dala biliyan 300. Ita ma China ta rama da tsohuwar haraji akan kayan kasar Amurka da ake shiga da su kasar nata da suka kai kimanin dala biliyan 60. Wani kwamitin musamman mai binciken kuddukun na Majalisar Dinkin Duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su yanke hurɗar da ke tsakanin su da hukumomin sojar ƙasar Mayamma a wani yunkuri na ganin sun daina gallazawa tsirarin musulmai na ƙabilar Rohingya. A can baya tun a watan Oktoba na shekarar 2017 kwamitin ya zargi wannan ƴan sojojin kasar da irin cin zarafi da suke yi ma tsirarin musulmai na ƙabilar Rohingya, inda suka ringa nuna musu wulaƙanci da ƙiyayya da kuma kisan gilla. Fiye da mutane 700,000 ne ƴan ƙabilar Rohingya suka yi gudun hijira daga jihar Rakhine zuwa kasar Bangladesh don gujewa gallazawa da ake yi musu. A hirarraki daban-daban da aka yi da su ɗaruruwan ƴan ƙabilar Rohingya dai sun ce ana cin zarafinsu fiye da yadda ake tunani, hasali ma ana yi musu fyaɗe, kisan gilla da kuma ƙona ƙauyukansu.
Isu Aliyu haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa ji ba, shugaban Amurka Donald Trump ya shirya bude baki wato iftar wa musulmi a fadarsa, inda ya jaddada muhimmancin zama tare da kuma yancin yin addini. Yana mai yin tur da yadda ake tsananta ma mabiya wasu addinai musamman ma tsiraru. Ga abokin aiki na Abdul Aziz Adali Toro da cikakken rahoton.
Shugaban kasar Amurka ya yi marhaban da jakadai da kuma shugabannin siyasa da kasashen musulmi daban-daban a fadar White House da ke nan birnin Washington DC a jiya Litinin, inda ya jagoranci wata liyafar buɗe baki ta watan Ramadan mai albarka da musulmin duniya ke yi a duk faɗin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa wannan lokacin ba da taimako ne da ƙarfafa haɗin gwiwa da iyalai da kuma haɗin kan al'umma.
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand.
Mun yi fama da damuwa da bakin ciki akan kisan musulmai da aka yi a cikin masallatai da ke kasar New Zealand da mabiya addinin Krista da Yahudawa da kuma wasu da suka rasa rayukansu a kasar Sri Lanka da jihar California da kuma birnin Petersburg. Yayin da nake muku fatan alheri, akwai buƙatar a shayo kan wannan bala'i na ta'addanci da kuma untamar mabiya addinai. Fatan kowa ya bi addininsa ba tare da tsoro ko kuma fargaba ba, da kuma yin ibada da zukatansu ke buƙata. Trump ya yi kira da ai addu'o'i na samun zaman lafiya a nan gaba.
With that, I would like to wish every Muslim in America and around the globe Ramadan Kareem.
Abdul Aziz Adili Toro, muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Iftar and safi, Ramadan Mubarak, holy record. Ramadan Mubarak, na kullum musulmi.
Ga gaida Abdul Aziz da wannan rahoton daga Amurka, kuma bari mu kada Najeriya, inda bayan da kamfanin Facebook mai kafar sada zumunta ta WhatsApp ya yi gargaɗin cewa kowa ya sabunta mabuɗan sirrin bayanansa da ke kafarta a WhatsApp, aka shiga harma da bayanan da wasu akwai kurakurai ciki. Da haka wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan rahoton.
Kamfanin Facebook mallakin mahajar WhatsApp ta umarci masu amfani da mahajar biliyan 1.5 da su gaggauta sake saita mahajar tasu ta WhatsApp, bayan da kamfanin ya gano cewa an yi amfani da wasu na'urori domin yin kutse a lambobin masu amfani da mahajar biliyan 1.5. A wata sanarwa da kamfanin ta fitar ta ce wani kamfanin kasar Isra'ila ne ake zargi da aikata kutsen. To koya masu amfani da mahajar ta WhatsApp a Najeriya suka ji da wannan gargaɗi kudi ga dai Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty wanda shi ma yayi amfani da manhajar ta WhatsApp domin aiko mini da ra'ayinsa.
Duk labarin da mutum zai saka a kafofin sadarwa da ya rika yin takatsantsan ya rika sanin abin da zai rubuta da kuma maganar da zai yi. To dama inda aka fi ganin akwai sirri shine kaman WhatsApp. To WhatsApp din kuma shi ma gashi an samu wata kasa ta yi shigi ta yi kutse a ciki tana ganin surukan mutane da kuma maganganun da aka yi. Saboda haka kiran da muke ma al'umma yawan sakin maganganun da bai kamata a ce ana sakan su a yanan gizo ba. Duk abin da ba shi a hannunka to kuma ya zama wani abu wanda yake ba naka ba.
Malam Ado Dan Sodo na kungiyar ci gaban arewacin Najeriya da ke nan birnin Lagos ya ba da shawara kamar haka ga masu amfani da shafukan na zamani inda shi ma ya amfani da na'urar ta WhatsApp domin aiko mini da ra'ayinsa.
Daman Allah da ya rai shine kuma ya mutuwa. Bature kuma shi ya bindiga kuma ita bindiga na ita ke kashe mutane. Wannan lokaci da aka samu technology a duniya. Abin ci gaba ne sannan kuma abin ci baya ne. Takaicin da yake cikin shi shine wato kutse da ake yi wanda ya kamata dukkan wani mai amfani da waɗannan abubuwa ko da WhatsApp ne ko Facebook ne ko dai wanne ne to ba kowanne asiri nasa ya kamata ya ringa ajewa a ciki ba.
Har ila yau dai binciken da kamfanin Facebook mai mallakar manhajar ta WhatsApp ya gano shine cewar kamfanin na kasar Isra'ila ya yi amfani da wata dabara ta buga waya ta manhajar WhatsApp kuma ko mai waya ya daga wayarsa ko bai daga ba za su iya yin kutse cikin lambarsa ta WhatsApp domin kwashe bayanan sirri da ke cikin ajiyarsa ta WhatsApp da dai sauransu. Masu yan magana dai sun ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Babin ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Hanya ta ilmantarwa ce na gizagize kan fata saduwa da nishadi yanar gizagize zango na taimakewar bayi
haka dai kuma Allah kyauta. To a gaida baban gida an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan kamun ludayin gwamnatin Najeriya game da tsaro musamman ma a wuraren da kuke amma kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Kallai a Taraba.
Na fara ne ta Taraba.
To muna jinka.
Yalla ina roƙon ƴan uwa a makwabtan mu na addini. Zaman lafiyar nan shine komai a rayuwa.
Haka.
Da haka ina kiran mutanen Okari local government da Idi local government. Dan Allah a samu zaman lafiya da juna shi yake kyau. Mu duba yanayin da muke ciki na ibada. Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasa baki daya.
Amin. Allah ya ji addu'arka. Allah kuma ya bada zaman lafiya. To mun gode
sosai.
To mun gode da wannan shawara da kuma addu'a da kai. Bari mu je mu Kebbi. Wake kallaye a Kebbi.
Eh mana Ibrahim sunan hada a ce mai fata daga Yauri.
To muna jin kamar dan Asabe.
To a gaskiya fi sabilillahi a halin
muna jin ka. To da alamar layin ka ya katse bari mu je mu Adamawa ke kallai a Adamawa. To da alamar dai yau muna da matsalar layi. To kamar yadda in ga muku tun da farko yau muna so ne mu ji ra'ayinku game da kamun ludayin gwamnatin Najeriya a bangaren tsaro. To da alamar akwai wani malami daga Taraba. Wake kallayi daga Taraba?
Sai magana da Dr. Bala ne, Dr. Balairo ne daga jihar Taraba.
To Dr. Bala muna
jihar Jalingon.
Muna jinka.
Game da maganar tsaro da yake tafiya a Najeriya. Hello?
Shine muna jinka maudu'in kenan.
Yawa, game da maganar tsaro da yake tafiya a Najeriya, ina buƙatar kwanaki akwai commissioner Secretary General na ƴan sanda akan maganar a dauki matakan tsaro wanda yake za a tafi. Ni kiran da nake na wa shawaran da zan bawa jami'an tsaro da Secretary General na ƴan sanda a haɗa kai da sarakunan gargajiya a nemi asalin maharba a kira su ayi mitin ayi zama da su su tantance kansu. Idan suka tantance kansu wallahi idan suka jagoranci shiga jajin nan su suna gaba. Ka tuna fa maharbi fa shi fa ya baya tsoron aljini babu lantana mutum kuma daji kuma in aka ce maharbi ne to fa shi ne zai jagoranci dukkan wani zajin nan kuma za a shawo zaman lafiya na kasar nan.
To da fatan gwamnati koko a hukumomin da abin shafa za su ji wannan shawara taka. Bari mu je mu Yobe. Wake kallaya Yobe?
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sannun ku da aiki.
Barka da warhaka.
Yawwa, don mu dai kokarin mu gaskiya ba ma san bambancin addini dai mu ba fatan dai a zauna lafiya tsakanin Kristan da Musulmi.
Allah ya sa haka, Allah kuma ya anshi addu'arka. Akwai kana da wani ra'ayi game da kamun ludayin gwamnatin Najeriya game da batun tsaro?
Ina da wani ra'ayi.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina game da tsaron Najeriya, ina son Buhari ya ƙara ɗaukan waɗansu kamar musamman 'yan bijilanci a ƙara su sai a haɗa su da su jami'an tsaro sun da kowa ga abin da kai Maiduguri. To saboda haka ya kamata a samu akwai ƙwararru a cikin su, akwai kuma wanda suke suna da nasu irin isimi.
To da fatan gwamnati za ta ji wannan shawara. To bari mu matsa amma kusa da kai Kebi. Wake kallaye a Kebi? Malam na Kebi muna saurarenka. To da alamar dai malam, to bari mu koma kanan da ba. Wake kallaya Kano?
To salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Kabiru mai birka da radio amma a garin ƴan da nake karamar hukumar kunci jihar Kano.
To Kabiru muna jinka.
Yawa, to gaskiya saboda Allah tsaro bakin gwargwado ana yi, amma muna kira ga gwamnatin tarayya da Baba Buhari wannan tenuwar da Allah zai sa an aka rantsar da shi ya ci gaba ya ƙara ƙaimi a bisa tsaron nan kamar yadda yake, kuma ya kasance kamar sojoji da sauransu waɗanda ake ta abin nan da 'yan sanda su ji tsoron Allah su san cewar kowa zai mutu. Duk mutum zai ce Allah ya tambaye shi a yi aiki tsakani ga Allah, kada a yi don cin wata manufa. Mutum duk wanda ya zan cin wata manufa to akwai ranar gobe kiyama radda Allah ta zai tambayi kowa da kowa. Saboda haka dan Allah dan Annabi, ina kira sojin Najeriya su daure su ba Baba Buhari haɗin kai dan Allah dan Annabi. Su kuma masu wannan abu Allah ya shirye su, in masu ruwa ne, in ba masu ruwa bane Allah shi ya san da su. Allah kai mana maganin wannan abu domin wannan abu ya ishi mutane kai kadai abin da.
To mun gode mai birka daga kanan dabu. Bari mu je mu kurmi can Fort Harcourt. Wace kallaye a Fort Harcourt?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Salisu mai dabino daga garin Fort Harcourt.
To malam Salisu muna jinka.
To alhamdulillahi wannan al'amari dai ya sai na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai dai mu ci mu talaka sai dai addu'a. Mu ci addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan irin al'amari da yake da mu jama'a, ba talaka ba mai kudi ba gaba ɗaya abin. Shi kuma ba har gaskiya ya kamata yayi gyare-gyare akan harkar tsaron nan. Ya kamata yan gyare-gyare sun da wanda suke rike da abun ana ganin sun kasa, ya kamata a tantance su a babba wasu a gani kuma ko za a samu sauƙin al'amarin da abun ya zai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ra'ayina kenan. Sunana Salisu ne, rigini daga garin Port Harcourt.
To mun gode Mallam Salisu. Daga Port Harcourt bari mu koma arewa. Wake kan layi a makurdi?
Muhammadu Ibrahim nake kan layi.
To Mallam Muhammadu muna jin ka.
Wallahi bayanin da kuke so mai ran shine akan tsaro namu wannan area din. Mu ma social global masu tafiyan dare a wannan hanya. Ba za a yi samun damu a hanya. Kuma ƴan sandan da suke wannan hanya ba sa taimakon kullu da suke kawai su tara motoci suna karban kudade a hannayensu. Kar hanya su hana kowa tafiya sai ya ba su kudi dole. Kuma wannan abin kan kawo matsala sosai. Kogiya ma yau sun da suka fasa wani butayen mota aka dinga rikice da rikice da awa hudu sun tara hanya. Saboda haka ina kira ga shugaban ƴan sanda da ya kirawo su Allah ya ja musu kunne su dinga barin mutane su tafi hanya su bi. Da ba su za ku kai shi lafiya.
To Allah ya sa a ɗau mataki a kan waɗannan masu aikata haka. To bari mu je mu Adama, wake kan layi Adama. To kada ga murya muna jin ka. To da alamar layin ka ya katse. To ga wani malami a Ibadan, muna jin ka.
Ni sunana Alhaji Rabi'u Abdullahi daga Ibadan, jihar Oyo Nigeria.
To muna jin ka.
To batun tsaro wannan sai mu ta ma Allah godiya da ake samun sauki, amma ina kira ga malamai da kirista da duk wani dan Najeriya a ci gaba da roƙon Allah wannan masifa maganin ta addu'a da roƙon Allah. Domin duk abin da aka yi dinga addu'a ana roƙon Allah, insha Allah Allah zai karɓa addu'a bayan shi. To insha Allah ni shawara da nake bayarwa kenan, kowa da kowa ya dinga addu'a. Waɗannan mutane in masu juriya ne Allah ya shirya su, in ba mai juriya ba ne Allah ya gama da su gaba daya, domin masifar ta yi yawa. Ku kwana lafiya.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka, kai ne na ƙarshe. Mun gode wa kowannen ku da ya bada gudunmawa, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu koma labarin wasanninmu na ranar yau da club din kwallon kafa na Paris Saint-Germain na kasar Faransa da ke zawarcin dan wasan club din Nice shi ma na kasar Faransa dan asalin kasar Algeria cewa da Youssef Attal da ya nuna bajimta a lungunsa na dama na bada kariya ga mai tsaron gida a wasannin kwallon kafa na Ligue 1 Conforama ta kasar ta Faransa na wannan shekarar ta 2018-2019. Ita ko jaridar nan ta New York Times ta edo wani labari a ranar Litinin da ya gabata da ke bayyana yiwuwar dakatar da club din Manchester City daga shiga wasannin kwallon kafa na club din da suka kasance zakaru a kasashen Turai. Mai zuwa a club din da na City Manchester shine ya kasance zakara a wannan shekarar 2018-2019 ta wasannin kwallon kafa na Tebril kwallon kafa na kasar Ingila a wannan shekara. Jaridar ta New York Times ta ce wannan na faruwa ne bisa dalilan ke da ka'idodin kashe kudade masu yawa wajen sayan ƴan wasa da club din ake zargin su da yi. Sai dai jaridar na cewa abinda ba tantance ba zuwa yanzu shine hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA shin za ta daukar wannan matakin ne a gasar Champions League mai zuwa ko kuma sai ta shekara 2020-2021.
Ciko tsohon dan wasan club din kwallon kafa na Manchester United Patrice Evra dan kasar Faransa ya shawarci Paul Pogba dan wasan da ke bugawa club din na Manchester United yanzu haka da ke kasance a ɗaya daga cikin taurarinsa da ya kokari ya fice daga wannan club domin a ciwarsa saboda rashin mutuntawar da ƴan kallo ko kuma magoya bayan kungiyar ta Manchester United ke nuna masa. Wannan ko ya biyo bayan irin ihu da zagin da ƴan kallo magoya bayan club din Manchester United suka kawo Paul Pogba a wasan da club din Manchester United ya yi a ranar Lahadi da ta gabata.
Za mu kare shirin labarin wasannin mu na ranar wani da damben karfi na zamani da ake ce ma kace locha, inda a birnin London a ranar Asabar ta gabata Silver King dan kasar Mexico wanda ke da shekaru 51 da haihuwa daya daga cikin ƴan wasan da suka yi fice a wasan kace locha din ya rasa ransa a lokacin da yake karawa da Guerrera bayan yayi fama da bugun zuciya mai tsananin gaske a daidai lokacin da shi Guerrera din yayi masa wani bugun kafa a ciki ana gudanar da karawa. Warata mutanen guda biyu Haruna Maman Bago na birnin Gwanni sashin Hausa na Murya Amurka daga birnin Gwanni Jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Aminu Dahiru. Tasirin azumi a guri na yana da yawa. Na farko da cewa dai azumi dama ibada ce take ta wajaba ga dukkanin musulmi wanda kuma yake da lafiyar da zai ci akwai wadanda kawari wani wasu dalilai kamar inda musulunci ya sharada wanda yake an sauƙa musu. Amma a matsayina kamar ni wanda yake bana cikin wayannan kuma ina da lafiya ina da hali da kuma irin lafiyar da zan yi azumi yana da matukar tasiri da yawa. Na ɗaya dai a lokacin azumi ni kaina na fi lafiya ma kusan kan ma ƙara lafiya nake da kace lokaci ne na azumi saboda irin yanayin da ake cin abinci ba kamar yanda ake ci kodai shi ba irin ciyeciyen nan ba wayin shi ake ba wanda yake ciyeciyen ma ta kaita daga lokacin sahur sai kuma lokacin buɗe baki baka lokacin zaka je ka ci wannan irin da ranar da yamma irin abubuwa da kila ma wani abu zai bata ma ciki ko kuma wani abu makamancin haka to sannan ko bayan haka ni idan na duba irin yanayin kudaden da nake kashewa ma kansu kamun lokacin azumi da kuma wanda nake kashewa lokacin azumi kusan zan yace lokacin azumi ina yin tattalin kudi na fi tara kudi fiye da lokacin da ke ba na azumi bane ba don kudaden da nake kashewa lokacin azumi ba su kai irin kudin da nake kashewa wanda yake a lokaci ba na azumi ba to kin ga wannan shi ma kashi wani tasiri ne a tare da ni kuma san duk lokacin da nake cikin azumin nan irin bisa irin yanayi ni kina zalin kan irin nishadi ina cikin wani yanayi wanda yake na san cewa ban da lokacin da zan je ina yin wasu harkoki na daban haka ko suka shafi cecen wani abu ko kuma irin yawan surutai a jahira kar sauransu yakan bani dama nake kan zan yi kamin ni kaina ya kasance saboda na san cewa ta ibadatu nake da azumi baya bani damar da zan je wasu abubuwa da yake na daban
Sunana Halima Abdurrauf. A wuri na azumi na da tasiri da dama. Azumi na taimakawa wajen ƙara ƙaimi wajen yin ibada. A lokacin azumi za ka ga abinci sun wadata. Ibada na ƙaru, ina karanta Alƙur'ani sosai, a da ba na yi sosai, amma yanzu da azumi ya fara sai kiga duk sallar da nayi sai nayi karatu ko na minti 10 ne zuwa 20, kuma wannan yana taimakawa wajen tsaftace imanin mutum.
To da fatan an amfana ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
Takaicen a yau Talata ne gwamnatin Saudi Arabia ta ce an yi amfani da jirage masu tuka kansu da ake kira drones wajen kai haɗansu har-hari a kan wani bututun mai da ke yamma da birnin Riyadh. 'Yan tada ƙayar baya na ƙasar Yemen sun dau alhakin kai wannan hari abinda ke ƙara janyo tada zaune tsaye a gabashin ƙasashen Larabawa. Ministocin kasashen kungiyar Turai sun yi kira da cewar waɗansu a ya kamata a tsagaita wuta a Libya kana da yima ɓangarorin biyu kashedi da su koma teburin sulhu don daidaita tsakaninsu wannan matsala da take cinyewa a wata ganawa da suka yi a birnin Brussels jiya Litinin ministocin sun ƙara jan hankali a kan faɗa da ya ɓarke a ƙasar birnin Tripoli. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka na iya cimma matsaya da ita da ƙasar China a gobe don warware rashin jituwa da ke tsakaninsu waɗannan ƙasashe wanda suka fi ƙarfin tattalin arziki a ƙasashen duniya. A wasu jerin sakonni na shugaban na Amurka na shafin Twitter yau Talata, shugaban ya ce ya yana shirye da ganin cewar an kawo ƙarshen wani matsaloli da ke tsakanin ƙasashen biyu a harkar kasuwanci.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi su Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Leras Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin da Tafanni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai goben.